Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sun yi nan ne tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. Yau Talata 15 ga watan Satumban shekara ta 2020. Kafin ku ji abinda muka tafi da shi ga kanun labarai.
To Murtala a wurare daban-daban na kasar shugaban Amurka Donald Trump da abokin karawansa na jam'iyyar Democrat Joe Biden sun bayyana mabambantan ra'ayoyi akan abin da ya tada gobaren daji mai tarihi da ta yi barna a yammacin Amurka da ta kashe akalla mutum 35. A jiya Litinin kuma wata kotun ɗaukaka ƙara ta Amurka ta goyi bayan shawaran gwamnatin shugaba Donald Trump na kawo ƙarshen aikin jin ƙai na kare dubban ɗaruruwan 'yanci rani waɗanda galibinsu suka kwashe shekara da shekaru suna zaune a Amurka. Bayan haka Firayim Ministan gwamnatin wucin gadi da ke gabashin Libya ya yi murabus biyo bayan zanga-zanga a garuruwa da birane da dama a gabashin Libya har da kai hari a kan halkwatan kwamandan soji General Khalifa Haftar a ƙarshen mako.
Kanun labaran kenan. A yau ne wa'adin mulkin Farfesa Tijjani Muhammad Bande zai kare a matsayin shugaban babban taron Majalisar Dinkin Duniya na tsawon shekara daya. Ya bayyana fahimtarsa akan matsayin Afirka a idon duniya.
Afirka ta wuce inda ake zatonta. A majalisa kowa na da haƙƙi na zaɓe daidai da kowa. Duk wanda ke son shi kai ga wani abu cikin majalisa dole sai ya zo ta Afirka domin Afirka cikin 193 Afirka tana da 54.
Jam'iyyar APC a jihar Zamfara ta zargi gwamnatin jihar ta PDP da musgunawa ɗaya daga cikin jigajiganta saboda ya tallafawa waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa.
Sai da nace wannan abu zan yi peace billahi ba siyasa bane saboda haka ba dan APC ba dan PDP sai suka ce to ga takarda wanda sun kai wuta ana zargi na ina nace ba bisa kaida ba ni ba su ce wanda dan ta da ba
haka kuma Aliyu Mustafa Sokoto zai shigo da shirin tsaka mai wuya to amma kafin duk waɗannan bari mu fara kawo muku labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A wurare daban-daban na kasar shugaba Donald Trump da abokin karawansa na jam'iyyar Democrat Joe Biden sun bayyana mabambantan ra'ayi a jiya Litinin akan abin da ya tada gobaren daji mai tarihi da ta yi barna a yammacin Amurka da ta kashe akalla mutum 35. A California shugaban kasar ya yi watsi da batun da ake yi na canjin yanayi ne ke janyo yawan tashin wuta mai tsanani. Inda ya dana ta kira da yake yi ga yankin yammacin Amurka da su canza salon kula da gandun dajinsu. Idan bishiyoyi suka fadi a cikin dan lokaci suna bushewa suna zamewa ta mukarkirar ruwa inji Trump yayin da ya isa California kuma za su iya tada gobara haka ma ganye idan suka bushe a ƙasa tamkar makamashi ne. Biden yana faɗa a jiharsa ta Delaware cewa kin amincewa da batun canjin yanayi da Trump ya yi ba shi ne ya tada gobara ba amma idan shugaban ya samu wa'adi na biyu za a ga irin wannan mummunar gobara da dama mai yawan barna da muni. Tsohon mataimakin shugaban kasar ya ce yadda Trump ke tunkarin lamarin yana watsi da batutuwan gaskiya kana yana ƙaryata abin da ke faruwa abin da ya kira sallamawa tasirin canjin yanayi dubun dubatar mutane ne suka arce daga gidajensu. A jiya Litinin wata kotun ɗaukaka ƙara ta Amurka ta goyi bayan shawaran gwamnatin shugaba Donald Trump na kawo ƙarshen aikin jin kai na kare dubban ɗaruruwan 'yanci rani wanda galibinsu suka kwashe shekaru da dama suna zaune a Amurka. A cikin hukuncin da alkalai uku suka zartar a ƙaramar kotun ɗaukaka ƙara ta Amurka a California inda alkalai biyu suka goyi baya guda kuma ya nuna rashin goyon baya. Kotun ta juya hukuncin baya da ya hana Trump yunkurin kashe shirin bada kariya na wucin gadi ga mutane daga ƙasashen El Salvador da Haiti da Nicaragua da kuma Sudan. Ana sa ran hukuncin zai kuma shafi mutane da suka fito daga Honduras da Nepal waɗanda suka shigar da ƙara daban da aka dakatar a bara. Ana jiran babban hukuncin da zai fito. Hukuncin kotun ɗaukaka ƙarar na nufin waɗannan baki za su nemi wata hanyar doka da za su bi domin su ci gaba da zama Amurka ko kuma su bar ƙasar bayan buɗe harkoki da zai kai aƙalla farkon watan Maris ko kuma fiye ga haka. Kwamitin yaƙi neman zaɓen Biden ya kira hukuncin da aka yanke akan shirin ta TPS da cewa siyasa ce ta sanya aka yanke wannan hukuncin. Kanin ya ce Biden zai kare mutane da ke ƙarƙashin shirin daga maida su ƙasashe da babu zaman lafiya.
Al-Maktabul Alami li Majlis An-Nawab awdaha.
Prime Minister gwamnatin wucin gadi da ke gabashin Libya ya yi murabus biyo bayan zanga-zanga a garuruwa da birane da dama a gabashin Libya, har da kai hari a helikwatar kwamandan soji General Khalifa Haftar a ƙarshen mako. Mai magana da yawun Prime Minister wucin gadin a gabashin Libya, Abdullah Al-Sini, ya ce ya gabatar da takardar murabus ga kakakin majalisar dokoki a Gilla Sale, wanda mai magana da yawunsa kuma ya tabbatar da hakan. Kana ya ce za a yi muhawara a kai a zaman majalisa na gaba. Murabus din ya biyo bayan wata zanga-zangar da ta mamaye Benghazi da wasu wurare a garuruwan gabashin Libya akan taɓarɓarewar harkokin rayuwa, ciki har da batun ɗauke wuta na tsawon lokaci da ƙarancin ruwa da kuma matsalar abubuwan amfanin yau da kullum. Mai magana da yawun Haftar, Kanal Ahmad Al-Masmari, ya faɗa wa talbijin Libya cewa sojojinsa suna goyon bayan zanga-zangar, amma kuma ya gargaɗi mutane su yi zanga-zangar da rana saboda a kare su. Al-Masmari ya ce sojoji masu biyayya ga ƙungiyar 'yan uwa musulmi da takfiri suna ƙoƙarin haddasa tarzoma.
Madalla an jima kaɗan Baba Yakubu zai sake dawowa da ƙarin labarai, to amma kafin nan bari mu leƙa taskar rahotannin namu. A yau ne wa'adin mulkin Farfesa Tijjani Muhammad Bande zai ƙarƙare a matsayin shugaban babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya na tsawon shekara ɗaya. Bande ɗan asalin Najeriya shi ne ɗan Afirka na farko da aka zaɓe shi a kan muƙamin a watan Satumban bara, bayan ya yi aiki a matsayin mataimakin shugaban na taron na Majalisar Ɗinkin Duniya tun daga shekara ta 2016. A zantawarmu da shi, Farfesa Bande ya bayyana yadda tafiyar ta kasance a shekara ɗaya da ya yi a kan mukamin.
Afirka ita ce na tsaya a matsayinta, kuma ita ke da haƙƙin ba da shugaba na wannan lokacin nan yamma ɗin. Amma wahalar da ta shafi Afirka ta shafi ƙasashe da yawa waɗanda suke ba su da gata. Amma ita abin da Afirka ya dame ta, majalisa ta haɗa kan Afirka, akwai abin da suka dame ta a kan mulki na demokraɗiyya, maganin ta'addanci da inganta tattalin arziki. To waɗannan abubuwa su ne tsakiyar abin da shugabancin da muka yi na majalisa ta 74 su ne tsakiyar abin da muka yi magana a kai, musamman yadda za a tabbatar da alƙawarin da aka yi mutane na taimakon musu bisa ga yarjejeniya tsakanin ƙasa da ƙasa, nahiyar da nahiya, da wasu ba su cika alƙawari, to an yi ta kai kawo a kan su tabbatar sun cika alƙawari. Sannan abubuwa da suka shafi matsayi na ba da tallafi a kan harkar lafiya don abin da muka fara da shi kenan tun farko, wadda Japan ta shugabanta sati na farko na buɗe majalisa Satumba ta waccan shekara. Sannan hulɗa da ta shafi kula a kan magance ta'addanci, waɗanda ba al'amari ba ne wanda ya shafi ƙasa ɗaya. Kuma Najeriya matsayinta ta Najeriya tana cikin kolin majalisa wadda ke taimakawa akan kula da wannan. Sannan harka ta tsaro, ai ka san ba ƙasa da ke da shugabancin harka ta kula da tsaro in akwai rikita na duniya irin Najeriya. Tun wajen 1972 Najeriya take shugabancin wannan kwamiti har yanzu, ba ƙaramin nauyi ba ne ko kuma girmamawa ga Najeriya.
To amma duk da haka manazarta na ganin cewa kallon da ake yi wa kasashen Afirka shine suna da rauni, idan ka ji ana zancen su to ta bangaren tallafa musu ne, ba wai karfin fada aji bane na wajen daukar muhimman matakai na kasa da kasa ba.
To duk da mutane ke zato Afirka ta wuce inda ake zatonta, a majalisa kowa na da haƙƙi na zaɓe daidai da kowa, kuma duk wanda ke son shi kai ga wani abu cikin majalisa dole sai ya zo ta Afirka, domin Afirka cikin 193 Afirka tana da 54. Amma duk da haka abinda ka faɗa ba kure ba ne, ƙasashe da ke da ƙarfi ko kuma a tun da ma sun iya ƙulla-ƙulla, akwai hanyoyi da suke yi su sa ƙaimi su ruɗa wasu a kan wasu abubuwa. To wannan ba a rasa shi, kuma in ya faru ɗin yana da zafi. Babban gyara shi ne ya zama mutum baya roƙo na abu ga wani, to shi zai ƙarfafa ya zama wanto ya fi ƙarfin a mai wulaƙanci. To dole wannan shugabannin Afirka na da ƙoƙarin ƙarfafa kansu domin a majalisar duniya ya zama to cewa kowa ya san nauyin Afirka.
Farfesa Tijjani Muhammad Bande kenan shugaban babban taron majalisar dinkin duniya mai barin gado a tattaunawar mu da shi. Za mu kawo muku karashin tattaunawar a shirin mu na gaba. Kuna tare ne da tashi Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Baba Yakubu ya sake dawowa da ci gaban labarai.
A jiya Litinin, gwamnatin Trump ta ce ta haramta shigowa da auduga da tufafi da abubuwa kamar haka da dama da ake shigowa da su a Amurka daga wasu ma'aikatu biyar a yankin Xinjiang da ke yammacin China, amma kuma ta jingine shawarar haramta duk kayan auduga da tumatiri daga lardin Xinjiang baki daya. Mataimakin sakataren ma'aikatan tsaron cikin gida, sakatare Ken Cuccinelli, ya ce an fito da shirin haramta shigowa da kayan Xinjiang ne da zimmar hana China tilastawa musulmi Uyghur da ake tsare da su a Xinjiang aikin dole. Ya ce gwamnati tana nazari bisa doka akan yiwuwar haramta shigowa da kaya a yankin nan baki daya. Ma'aikatar custom da jami'an tsaron kan iyaka sun faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters a makon da ya gabata cewa sun yi shirin haramta shigo da auduga da tufafi da kuma tumatiri a cikin manyan abubuwa da China take aikewa tare da umarni da aka sanar a jiya Litinin. China ta musanta zargin tana muzanta wa 'yan kabilar Uyghur, kana ta ce sansanonin da suke zaune cibiyoyin koyar da sana'o'in hannu ne domin yaki da tsaurin ra'ayi. A ƙarshe madugun 'yan adawar Rasha Alexei Navalny ya iya numfashi da kansa kana ya ɗan bargadonsa na asibiti a cewar likitoci a jiya Litinin, yayin da ƙasar Jamus ta sanar da cewa waɗansu dakunan gwaji a Faransa da Sweden sun tabbatar cewa an saka masa guba ne irin ta ƙungiyar Novichok ta tarayyar Soviet. An kai Navalny mai shekaru 44 Berlin ne domin masa jinya a asibitin Charite bayan kwanaki biyu da kamuwa da rashin lafiya a wani jirgin saman Rasha mai aiki cikin gida a ranar 20 ga watan Agusta. Jamus ta buƙaci Rasha ta gudanar da bincike akan batun, yayin da ita Moscow take zargin ƙasashen yammaci da ƙoƙarin shafa wa Rasha kashin kaza. An yi nasarar cire Navalny daga na'ura mai taimakawa numfashi, kuma ya yi ƙoƙari ya tattaka ya bar gadonsa na ɗan ƙaramin lokaci a cewar asibitin. Ko da yake an ce Navalny yana samun lafiya, amma sanarwa bata tabo batun da daɗin aikinsa na yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma matsayinsa na babban ɗan adawar shugaban Rasha Vladimir Putin. A baya likitoci sun yi matashiya cewa ko da yake Navalny yana samun lafiya, amma akwai yiwuwar gubar za ta daɗe tana tasiri a jikinsa.
Madalla a gaida Baba Yakubu makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ci gaban rahotannin da muke dauke da su. Wata adambarwar siyasa na kokarin kunno kai a jihar Zamfara da ke arewacin Najeriya, yayin da jam'iyyar APC a jihar ta zargi gwamnatin jihar ta PDP da hada baki da jami'an tsaro domin musgunawa daya daga cikin jigajiganta saboda ya tallafawa waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa. Wakilin Musa na Sha'abu Malumfashi na ɗauke da ƙarin bayani.
APC ta koka ne sabili da 'yan sanda sun kama Alhaji Abubakar ɗan Tabawa jigo a jam'iyyar a ranar Asabar sa'ilin da ya je don ya agazawa waɗanda ambaliyar ruwa ya shafa a garinsu.
Kungiya da agare mu ta garin mu gafa sai mun nace su turo wakilansu, kuma kaji abun mamaki sai da nace wannan abu zai peace billahi ba siyasa bane, saboda haka ba dan APC ba dan PDP su tabbata cikin wakilan za su zo da na PDP da na APC da na AGA duk a saka su ciki su zo. Su ga zo mun ga mai mutane wajen 11 na ranar zuwa 12 sun kaga masu fitin, sannan kuma ko sanin tun da gina wannan gidan ya san cewa da yamma abokane na wadanda muka taso tare da su za su zo nan gidan mun zanna ayi sallar magriba ayi isha a ci abinci sannan kowa ya wace ya tafi gida. Ci sai ga ƴan sanda sun hado mun cikin gida. Sai na ce lahiya, sai suka ce wai ana nema nan, ce wata nema commission ɗan sanda na nema headquarter. Na ce to kun zo da arrest warrant, suka ce ba su zo da shi ba. Muna wannan magana duk da abokaina da awurin sun sa su mota. Sai na shiga mota mun kauce headquarter. Sai suka ce man suna so su yi man interview. Na ce ta mi ni ba ku gaya mallaki da ba. Sai suka ce to ga takarda wanda sun rubuta ana zargina ina mitin ba bisa ka'ida ba, ni ba su ce man da 'yan ta'adda ba ko da bandits ba.
Da yake mai da martani game da wancan zargi, kwamishinan tsaro da harkokin cikin gida na jihar Zamfara Abubakar Muhammad Dauran cewa ya yi.
Saboda shi mai girma gwamna Dr. Bello Muhammad Matola Maradu ya samu nasara akan tsaro, babu inda za su taba shi in ba su taɓo ta ɓangaren to tsaro ba. Sai za su ke tamitamite suna kiran wasu Fulani suna zama da su, kuma Fulani da su aka zazzauna da su tun farko.
Zargin na APC ya hada da 'yan sanda. Hakan ya sanya na tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara, SP Shehu Muhammad.
Zaman lafiya na cikin gida, rundunar 'yan sanda ita ce adda wannan nauyi ta tabbatar da cewa an kare rayuka da dukiyoyin al'umma. So abinda rundunar 'yan sanda take yi a jihar Zamfara ba kuntata mu kowa bane, ba cutar da wani bangare bane. A aikin ta take yi yadda tsarin mulki ya tanadar na kare rayuka da dukiyoyin al'umma. Su ma masu wannan zargin na tabbatar da in babu zaman lafiya a jihar Zamfara inda suke zaune suna wannan zargin ba za su yi shi ba. So kaga ba laifi bane idan hukumar 'yan sanda based on wani bayanai na sirri da ta samu akan wani ko kuma wasu ta tafi ta kama ta zo ta bincika. Laifi ne?
Sani Shaibu Malumfashi, Murya Amurka daga Zamfara.
A gaida Sani Shaibu Malumfashi. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49 da kuma 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 a zangon FM. Bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya.
Yau Buhari ya bar Boko Haram ya girma. Buhari ya bar Boko Haram ya tashi daga arewa maso gabas, ya tafi arewa maso yamma, ya tashi daga arewa maso yamma har ya shiga arewa ta tsakiya.
Gaskiya duk abin da ya kamata gwamnati ta yi ta taimake su, iya gurgurdo gwamnatin jihar Borno ta yi. Motoci ne an basu, logistic ne ana basu.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu da saduwar mu da ku a wani sabon shiri na tsakamar wuya. Muna fata kuna nan kallon kamar yadda muke a nan Washington DC. Yau muke kawo muku ci gaban muhawara da muka shirya game da halin sha'anin tsaro a jihohin Borno da Yobe inda Boko Haram ta fi kamari. A cikin shirin yau za mu ji wabotutuwa da dama da za a taba waɗanda za su haɗa da tambayar da za mu na cewa shin wannan yakin yaki ci wurwa ne saboda wasu daga cikin mutanen jihohin da abin ya shafa suna amfana daga shi yakin, wato su suna samun wani amfani ko na kuɗi ko na sana'o'i. Sannan shin shugaban Muhammadu Buhari zai iya ƙarasa yakin nan kafin ya gama wa'adinsa a shekarar 2023? Bayan haka ashe shi gwamnan nan na Borno ne yanzu ba yana saka kansa a cikin hatsari ba kuwa yadda yake tanka da wasu al'amura? Ba ta da ɓata lokaci ba, bari in sada ku da Haruna Dauda Biyu domin ya ci gaba da kawo muku muhawarar da ya shirya mana a can Maiduguri.
Fadar Babakar Abuja, to akwai batun da ake cewa wasu daga cikin musamman ma al'umma haka sun amfana sosai da wannan yaƙi na tadan shi zaba so ya kawo ƙarshe, kamar sun zama masu kuɗi na fitan hankali saboda irin wannan rigimu. Ya kake kallon wannan lamari a matsayinka na commissioner a jihar Borno?
Bana magana akan bazan iya tabbatar ba. Because abin da yake faruwa kasa dukan mu 'yan adam ne, dole ne a cikin 'yan adam za a samu bata gurbi kuma za a samu wanda suna yin abin sakani da Allah. Amma wannan batun abu ne wanda ba zan iya tantance ba. So ba ni da hurmi ne magana akai.
Abdan Bawar, zan dawo gare ka har yanzu. Akwai wannan batu da na yaki da Boko Haram har yanzu, kana gani Buhari zai iya kawo ƙarshen wannan matsala na yaki da ayan Boko Haram da ake yi kafin ƙarshen wa'adinsa na 2023?
Gaskiya ba mu sa tsammanin haka ba, muna fata amma ba mu sa tsammani ba. Dalili abin da ya sa yau Buhari ya bar Boko Haram ya girma. Buhari ya bar Boko Haram ya tashi daga arewa maso gabas, ya tafi arewa maso yamma, ya tashi daga arewa maso yamma har ya shiga North Central, ya shiga arewa ta tsakiya. To kaga gaskiya in mun duba, gaskiya muna fata amma gaskiya ba mu dau hanyar ba gaskiya. Shine abin da nake kokarin fahimta gaskiya akan wannan.
To ranka dai zan dawo gare ka Honorable Commissioner Babakar Abajatau. Ranka dai kamar me gwamnatin jihar Borno take yi ne wajen tallafawa su waɗannan jami'an tsaro na ganin cewa an kawo ƙarshen wannan matsala na ta'addanci?
Gaskiya duk abin da ya kamata gwamnati ta yi ta taimake su, iya gurgurdo gwamnatin jihar Borno ta yi. Motoci ne an basu, logistic ne ana basu. Baya ga haka kuma duk wani lokacin da sun bakaci wani abu wanda gwamnatin jihar Borno za ta yaye ko za ta ya basu, da gwamnatin jihar Borno take a babu ba ma wai taimako ta yi na jami'an tsaron da kake magana nan ba. Kaga wannan vigilante da hunters da civilian JTFs da su mai maharba da su mai nasu wannan dukkan su kaga kowanne an kara adadin shi ba iya yadda suke dadin ba ne kai da maharba ba su ciki ma da bijidante ba su ciki ma sibidan jete ne kai suke ci to sibidan jete da karan kansu su ma abinda ake ba su a karshen wata gwamnatin jihar Borno ta kara musu ba waiwai ta kara musu kai hakan nan ba kuma ta aka kuma aka kara su adadin su don abinda dai ya kamata a yi don a samu lafiya gwamnatin Professor Babagana Umar Azulum wallahi ya yi kuma wannan ba wai yana magana musayina dan commissioner ba ko da wanda baya cikin jihar Borno nan ya sanda wannan abun so saboda haka abu ne dai wanda kowa dai yana bada iya nashi gurgurdun taimako amma kana ciki kullum irin bambatikula da motocin da za su yi amfani da shi masu budadden baya din nan baya ma karewa yadda ake kawo su duk kuma kawo shi da ake na ba wai ana ba hukumomi ko kuwa ministry ko kuwa wasu departments ba ne duk su ake bawa domin a samu motoci masu karfi wanda za su shiga lungu da sako-sako a ga cewa an ci nasara a kan wayannan mutane. To saboda haka dai gwamnatin jihar Borno ne wallahi duk abin da ya kamata gwamnati ta yi domin a samu zaman lafiya a jihar nan gwamnatin jihar Borno wallahi ta yi.
Malamin dan Borno akwai batun da ake cewa kaman su ko kuma ku al'umman jihar Borno ku ne ba ku so wannan abu ya kawo karshe ganin cewa kabar da masu magana ke cewa dan gari akan ci gari menene kake gani ku yasa al'umman jihar Borno ba ku so wannan abu ya kawo karshe haka
gaskiya duk wanda ya zargi al'umman jihar Borno da sunan ba sa son wannan abun ya kare gaskiya bai yi wa al'umman jihar Borno
wannan abun da ake amfana da sauran su ku kan bada gidan haya ma kungiyoyi masu zaman kansu ko kan yayin ku suka samu aiki da sauransu a wadannan a samu albashi mai kauri da sauransu
duk wannan abubuwan ana yi saboda babu na gwamnati ne inda akwai na gwamnatin ma ba za a yi wannan ba to amma kuma kar ka manta ba wanda duk yanzu wanda kace yau in ka ce wa mutumin Borno dukkan wani dan NGO ya bar Borno ya zauna lafiya kowa zai yadda a cikin mutanen jihar Borno gaskiya ba wanda yake goyen bayan wannan abun ya kare sai dai in bara gurbi ne shi a jihar Borno amma in dai mutumin kirki ne wanda ya san me yake domin wannan matsala fa in bata shafe ka ba ta shafe ni in bata shafe ni ba ta shafe dan uwanka ta shafe dan uwana ta shafe waye to gaskiya ganin wannan ni ban gamsu aiwa mutanen Borno wannan kudin goro a ce gaskiya akwai wanda na yadda in an samu bara gurbi wanda shi a zuciyarsa shi ma bai isa ya bayyana mana ba dan zamu yake shi ne kamar yakin annabawa in yadda ya gaya mana irin wannan abu so saboda haka gaskiya wannan din ba gaskiya bane zarge-zarge ne na mara tushe
honorable commissioner Babakur Abdulatu ba gani kamar shi kansa mai girma gwamnatin jihar Borno yakan sa kansa cikin hatsari ganin yadda yake inja da su jami'an tsaro wani lokaci ya nuna musu fushinsa da sauransu kuma lokaci sukan hana shi tafiya wani wuri amma yana cewa sai ya je
wannan duk ya nuna cewa shi ya fada abu ne wanda ya fada kuma ba wai gita-gita bane shi ya rantse cewa zai yi wa jihar Borno aiki cikin azumi baya ga haka kuma yace zai yi duk abin da zai nuna cewa za mu samu saukin wannan abun ba wai yana yi wannan abun ne wai da gangan ko da wani abu hakan na ko ganganci bane akwai abin da ya kamata kai zaman ka na shigaba dole ne abin da ake kiran shi sacrifice kai shi
sadaukarwa
da zaka yi shi kuma insha Allah Allah zai kare shi don abin da yake faruwa din ba idan ba a dauki kokoran mataki ba wannan abun zai zauna da mu Allah kada ya san ranan da wannan abun zai wuce amma a dalilin da Allah ya bashi kwazo kwardini da kuma rashin tsoro you know saboda haka dole ne to inda yake zuwa din daga ai akwai mutane Borno a wurin to ai shi gwamnan jihar Borno ne ba a ce shi gwamnan cikin birnin Maiduguri ne kawai ba to ya za a yi ya zauna a cikin Maiduguri wai akwai mutanensa wanda suke wajen gari wanda suna cikin matukan bukata to dole ne ya je ya ba su wannan abin da suke suka bukata because shi yana yi wannan abin fisabilillahi ne hakkin Allah ne yake gudu
to kana gani ya dace yadda yakan daurawa su jami'an tsaron laifi a gaban su cewa ba su yi yadda ya kamata ba
zan tambaye ka abu daya in kai ne kake ciki takalmin sa ya za kai ni ma ina tambayanka yanayin da duk inda ya tsaya yana wannan abun za ka gani akwai abu wanda ya faru.
To ba ku kallon hatsari da yake sa kansa ciki garin cewa inda ma'aikan shiga din wuri ne da har ma an taba attending kamar za a kai masa hari kamar garin banki da sauransu garin baga da sauransu inda ana tsaron cewa har yanzu akwai waɗannan mahara.
Nawa ne cikin dubu?
Malamin ɗanɓaro ya kake kallon inda shi gwamna ke shiga musamman ma yanda yake ta sa in sada waɗannan jami'an soja, ya kuke kallon abu ne?
Gaskiya duk wanda ya ga abin a mahanga ta haka zai ji daɗi domin zai yi tunanin cewa gwamnan ya damu da ran mutanensa. Amma inda maganan take ba waɗannan ƙananan sojojin ba ne wanda suka bar gidajensu, suka bar iyalansu, suke daji, ba su ya kamata ya yi wa ihu ba. Mu abin da kullum muke so gwamna ya yi mana shine ya fito ya faɗi inda ainihin laifin yake. Ai, waɗannan sojojin ba su ya kamata ya yi wa ihu ba, ya kamata ya samu information ɗin ta wajen waɗannan sojojin. Shin ba su da makamai ne yasa ba sa iya yakan waɗannan mutanen? A'a, me ya faru yasa sai a kashe mutane kuna gurin nan? Kaga idan ya samu wannan information ɗin sai ya je ya tunkari shi shugaban ƙasa. Me yasa wannan abubuwan ya faru ga abin da sojoji kaza 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 suka gaya mu? Kaga wannan zamu abin nan, amma yana ihu ne a inda bai kamata a ce ya ihun ba, kuma ihunsa a gurin ba gyara bane. Na farko yana zai iya sa rayuwarsa hatsari, domin a tarihin sojoji ka san suna kashe iyayen gidansu, so kar ya ga shi civilian mastansu ne za su iya yin komi a kansa. So saboda haka wannan abin da yake din wanda gwamna yake gaskiya shi ma ba daidai bane. Gwamna nan gaba in ya samu irin wannan feluwan ya kamata ya nemi hujja a wajen su sojojin da ya samu a wannan gurin. Idan ya zo sai ya je ya gaya shugaban kasa, duk da mun san ai yanzu ba gwamna ne ya kamata ya rika rangadi ma yana duba aikin soja ba, shugaban kasan me yake yi? Da mu da ku dukkanmu mun san lokacin da Idris Deby ya taka ya zo ya shiga jeji saboda ran sojan soja guda 90 da aka kashe wa Chad. Ashe sojan Najeriya ba shi da mutuncin da Buhari zai iya zuwa a kan ransa?
To ranka da barin dawo gare ga honorable commissioner shi kabar gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umaru Zulum ya taba cewa shi bai dan maya ko a sake bashi dama ya tsaya zama to gwamna karo na biyu ba, saboda idan har wannan abu ba zai tsaya hakan nan ba. Ya kuke kallon wannan furuci nashi ne?
Ya zo ne yayi wa jama'a aiki ba don kansa bane. Wannan kalaminsa ya nuna cewa shi ya zo ne ya gyara jihar Borno. Idan muddin jihar Borno ba za gyaru ba saboda halayen shi yadda ya dauka yana tafiya din ita to shi ba ruwansa da ma wani sakanta gyara yake so.
To a gaishe ku malamai, muna fatar an amfana daga wannan filin da muka ji a yanzu. Akwai ƙarin filin da zamu ci gaba da kawo muku a mako na gaba, inda a shirinmu mai zuwa zamu gwada ci gaban da aka samu ko kuma gwamnatin ta fi samun ci gaba tsakanin ta yanzu da wacce ta gabata a nan jihar Borno din, sannan ya halin tsaro yake yanzu a Maiduguri, alimisali da tafi shekaru 11 bayan da aka fara tunkarar yakin na Boko Haram. Ina kuma zargin da wasu suke yi na cewa ai su ɗan Boko Haram ɗin makamansu sun fi na sojoji, ko kuma cewa ma wasu makaman daga hannun sojoji suke samun su. Sai ya daka ce shirye mai zuwa yanzu dai a madadin shi Haruna Dauda biyu da baƙin nasa da kuma gare Salihu Abdu da ta haɗa mana shirin, ne Aliyu Mustafa Sokoto a Washington DC. Mun ba ku lafiya.
Tuwa gaida Aliyu Mustafa Sokoto. Kafin mu yi sallama ga baba ya sake dawowa da labarai amma a takaice.
A wurare daban-daban na kasar, shugaba Donald Trump da abokin karawansa na jam'iyyar Democrat Joe Biden sun bayyana mabambantan ra'ayi a jiya Litinin akan abin da ya tada goran daji mai tarihi da ta yi barna a yammacin Amurka da ta kashe akalla mutum 35. A California, shugaban kasan ya yi watsi da batun da ake yi na canjin yanayi ne ke janyo yawan tashin wuta mai tsanani, inda ya nana ta kira da yake yi ga yankin yammacin Amurka da su canza salon kula da gandun dajinsu. Idan bishiyoyi suka fadi a cikin dan lokaci suna bushewa, suna zamewa ta mukarkira ruwa, inji Trump yayin da ya isa California, kuma za su iya tada gobara.
Da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci, sai kuma can an jima da hantsi misalin karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama ga gaisuwar ta'aziyya zuwa ga tsohon gwamnan jihar Sokoto Sanata Aliyu Magatakarda Wamako da iyalai da sauran dangi, bisa rasuwar ƴarsa Sadiya Aliyu Wamako wadda Allah ya yi wa rasuwa a ranar Alhamis sakamakon haihuwa. Allah ya jikanta da gafara, mu kuma ya kyautata tamu idan ta zo. Yanzu kuma madadin dukkan abokan aiki musamman Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin. da kuma Cuba Hirodio Done da ya hada mana shirin baki ɗayansa. Murtala Faruk Sanyinna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ma'assalam.